ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam wallafar Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wannan majalisi shine majalisi na 94 a wannan yammaci na Laraba 11 ga watan Jumadal Ula hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda take dadai da 13 ga watan Nuwamba na shekara ta 2024 idan ba mance ba a majalisin da ya gabata mun shiga babul jumu'a wannan babi mun karanta hadisi na farko daga babi din sai dai abun da ba mu kai gare shi ba dangane da hadisi na farko da muka karanta shine darussan da hadisin ya kunsa da fa'idoji da yake dauke da su wannan shine ba mu samu mun fitar daga hadisin ba lokaci ya kure mana hadisi ne da aka samo daga Sahal dan Sa'ad As-Sa'idi Allah yarda da shi da babansa gaba daya duka sahabbai ne Allah yarda da su an samu tattaunawa wadda ya haifar da musu tsakanin tabi'ai dangane da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me aka sassaka shi wasu su ce da kaza wasu su ce da kaza to daga ƙarshe tunda akwai sahabin da yayi zamani da wannan mimbari lokacin da aka yi shi sai suka ga abin da zai fi shine su dauga wannan sa ko musu nasu zuwa ga sahabi ya raba musu gardama tunda shi yana nan aka yi mimbarin to sahabin da ya saura a wancan lokaci yana raye shine Sahal bin Sa'ad shine na ƙarshen rasuwa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina ya rasu shekara ta 91 bayan hijira bayan rasuwarsa babu wani sahabi da ya saura a raye a Madina to shine suka daga wannan musu nasu zuwa gare shi kan da me aka yi mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba musu gardama ya bayyana musu da irin icen da aka yi ya ambata musu sunan icen daga daji na Madina to amma bayan ya amsa musu tambayar su sai ya ga yanzu idan suka fahimci da me aka yi mimbari wata natija za su fita da ita ko da za su fita da natijar kaɗan ce to sai ga cancantar bayan ya ambata musu irin icen da aka sassaka mimbari da shi to ya bayyana musu abin da zai amfane su duniyar su da lahirar su mana da yake da alaka da minbarin. To shine yace bayan an gama sassaka minbarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbarin yayi kabbara, sauran mutane ma suka yi kabbara a bayansa, alhali shi yana kan minbari. To baya ga haka sai yayi ruku'u a kan minbarin, bayan dagowarsa daga ruku'u, tunda minbarin yana da matakala ne guda uku, can sama ya hau inda kowa yake ganinsa, sai ya sauko ta babbaya har ya zo ƙasa inda minbarin yake ajiye, sai ya yi sujjada a ƙasa. Bayan ya ɗago daga sujjada sai ya sake hawa kan minbarin ya yi raka'a ta biyu. Da ya zo sujjada ta raka'ar ƙarshe, raka'a ta biyu, nan ma ya sauko ƙasan minbarin ya yi sujjadarsa har ya idar da sallarsa. Bayan ya idar da sallarsa sai ya juyo ya fuskanci sahabbansa ya ce, ayyuhan nasu innama sana'tu hadha litatammu bi wa lita'lamu salati. Ya ku mutane, ai ba komai yasa na aikata wannan abun da na aikata ba, face ku koyi da ni kuma ku san yadda sallata take. Wannan hadisi mun karanta shi a makon da ya gabata. Abin da ya saura mana shine mu duba darussa da fa'idoji da hadisin ya kunsa. Darussan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta daga Babul Juma'a, hadisin Sahal ɗan Sa'ad, Allah ya dada shi da babansa gaba ɗaya, za mu fahimta daga hadisin cewa an shar'anta mana mu riƙi minbari a masallaci. An shar'anta mana riƙan minbari a masallaci, musamman masallacin da ake sallar Juma'a, inda za a iya samun masallatai na anguwanni wanda ba a Juma'a cikinsu, to wannan ba a shar'anta musu riƙan minbari ba. Amma masallacin da ake sallar Juma'a an shar'anta ma wannan masallaci a samar masa da minbari, kamar yadda abun ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ne don ya koyar da sahabbansa yadda ake sallah. Kaga kenan kyakkyawan aiki ne ka koyar da mutane, kai da yadda ka san ake sallah, to ka koyar da mutane waɗanda ba su sani ba. Za ka iya ganin wasu suna sallah yadda suka ga dama, alama na nuna ba su san yadda ake sallah ba. To idan za a koyar da su, babu laifi a koyar da su a aikace su ga yadda ake sallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa. Abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar ya halatta a yi aiki don gyaran sallah, ko da aikin ba shi da alaka da sallah. Ya halatta mai sallah ya yi wani aiki cikin sallarsa don gyaran sallarsa, ko da wannan aikin ba daga cikin ayyukan sallah. To wannan fa'idar a ina muka gano ta? Daga hadisin. Tunda hadisin an kafa hujja da shi kan cewa ya halatta a yi aiki don gyaran sallah, ko da wannan aikin ba shi da alaka da sallar. To a ina muka gano wannan fa'idar? Alaikumus salam. Saukowar manzo Allah daga minbari ba daga cikin aikin sallah. Ya sauko ta babbaya, saukowa ta babbaya ba cikin ayyukan sallah. To kaga wannan ya nuna mana ya halatta a yi aiki don gyaran sallah. Ana annabi ya yi aiki don gyaran sallarsa, saboda ba zai iya yiwuwa ya yi sujjada can sama ba, hawa na uku, gurin ba zai ishe shi ba, kaɗan ne, ba zai ba shi damar yin sujjada ba. To sai ya sauko don ya samu ya yi cikakkiyar sujjada. Kaga wannan yake nuna halarcin yin aiki cikin sallah dan gyaran sallah. Fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin hadisin. Hadisin na nuna mana cewar abun so ne ga mai kutuba ya hau can sama inda kowa yake ganin sa. Shi yasa annabi ya riki minbari. Gabanin annabi ya riki minbari, akwai wata bishiya cikin masallacinsa da aka sare rabinta aka bar saura, kanta annabi yake hawa. Kenan abun da ake so ga mai kutuba shine ya hau can sama inda kowa zai na ganin sa. Ka kenan ba karantarwar addinin musulunci bane mai kutuba ya tsaya ƙasa ba tare da an sa wani abu mai dan tudu da zai hau kowa na ganin sa ba. Wannan ya sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Tunda ai annabi gabanin ma ya riƙe minbarin kan kututturen ice yake hawa. Wannan zai nuna maka muhimmancin hawan mai kuduba liman ranar Juma'a hawa kan abu mai tudu ta yadda kowa zai hango shi. Fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi, duk wanda zai yi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama, bukata ta taso na kana sallah ka koma da baya, to ba a so ka karkata kudu ko ka karkata arewa, an fi so ka fuskanci alqibla ta yadda ba za ka dan karkace ba ko fiskarka ba za ta dan juya ka dan kaga ina kake saukowa ko yaya kake komowa ba. Hakan zai rage wa mutum ladar sallarsa. Fa'ida ta shida da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin, hadisin na nuna mana halarcin yin sallah don koyarwa. Don ka koyar da wanda bai iya ba, ya halatta ka yi sallah, ba wai kawai don sallah farilla ko nafila ba, a yanzu kawai na tada yin sallah ne don in koyar ma wasu wanda ba su san yadda ake yin sallah ba, wannan ya halatta. Fa'ida ta bakwai da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, ya halatta liman ya yi sallah a guri wanda yake maɗaukacin guri, guri mai tudu, ma mu kuma suna gangare ko suna ƙasa. Wasu masallatan an kula gurin da liman zai tsaya sai a ga an ɗan ƙara step ɗaya haka ko step biyu, sai kaga za ka hango duk wanda yake baya, duk yadda kake baya za ka iya hango liman. Akwai masallatan da suke da wannan tsarin. To wannan hadisi dalili ne da yake gwada halaccin haka, ba wai sai gurin ya zama daidai ba da liman da mamu kowa a guri daidai ya tsaya, ba lallai haka ba. In an yi haka daidai ne, in kuma an yi gurbin da liman zai tsaya tudunsa ya ɗan ɓara na gurbin da mamu suke tsaye, wannan babu laifi. Hadisin nan dalili ne kan haka. Taya muka gane haka cikin hadisin? Saboda annabi ya hau kan minbari yana sallah a matsayinsa na liman, su kuma a matsayinsu na mamu suna tsaye a ƙasa. To kaga kenan ya halatta liman ya zama yana sama, a gina masa gurinsa ya zama sama, ya ɗara mamu a gurbin sallarsa. Fa'ida ta bakwai da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin nan, za mu fahimci yadda annabi ya iya koyarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya karantarwa. In dai ya karantar da kai, to komin nauyin ƙwaƙwalwarka za ka fahimci karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, ya halatta ga wanda ya aikata abin da ya sabawa, abin da mutane suka sani ko abin da ya zama jiki cikin mutane, ya bayyana musu hikimar, ya bayyana musu dalili. Ko da kuwa jagoransu ne, ko da mai karantar da su ne, idan ka aikata abin da ba su saba da shi ba, in ka aikata abin da ba su san shi ba, to ana so ka musu bayanin dalilin da ya sa kai wannan aiki. A nan duk aikin da manzon Allah ya yi, ai ba za su ce me yasa ba, ba za su yi challenging ɗin manzon Allah ba. Amma tare da haka manzon Allah ya ce innama sana'atu hadha litatammu bi walita'lamu salati. Annabi yace ba komai yasa na kuka ga nayi wannan abun da ne ba, tunda abun da Annabi ya basu saba da shi ba, basu san shi ba. To tunda basu saba da shi basu sani ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bayyana musu dalilin da yasa ya haka din, dan su yi koyi da shi, kowa ya hango shi, har wanda yake ba ya hango shi koyi da shi, sannan kuma su sanya ya yake yi yayi sallah, ma'ana su koyi sallah daga gare shi. Kaga koda yayi shiru bai bayyana musu ba, ba mai challenge, ba mai tuhuma, ba mai cewa me yasa, amma bisa hikima ta Annabi da irin karantarwarsa sallallahu alaihi wasallama sai bayyana musu hikimar da ta sa yi wannan aiki. Dalilin da ya sa wannan aiki shine malamai suka ce wannan zai nuna maka cewar duk wanda yake jagoranta al'umma idan ya aikata wani abu da basu saba da shi ba, ko basu san da shi ba, kar ya kame bakinsa ya shiru ya gaya musu dalili. Wannan shi zai wanke zuciya gaba daya, kuma ya sa a samu kyautata fahimta tsakani. Abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare da shi, fa'ida ta ƙarshe da za mu ƙarƙare da ita, wannan yana nuna mana tarbiyyar da magabata suka samu, na in abu ya carke musu su koma ga na sama da su cikin malamai. Waɗannan tabi'an da suka samu saɓani a tsakaninsu suka yi musu dangane da itan da aka sassaka mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, sai suka ga to ai akwai na sama da su wanda ya fi su sani, sai suka ɗaga wa gare shi, shi kuma sai fayyace musu hakikanin al'amar. Wannan shine ma'anar fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi ma'abota ambato, ma'ana malamai kenan, in kun kasance ku ba ku sani ba, to abin da suka yi kenan. To haka kuma ake so duk musulmi na kwarai ya kasance, abu idan ya shige maka duhu to ka tambayi ma'abota ilimi, sai su fayyace maka wannan abun, su fito maka da wannan abun fili, kamar yadda waɗannan tabi'ai suka aikata. Hadisi na gaba.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ala. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
wannan shine hadisi na biyu a wannan babi na babul jumu'a. Hadisin an samo daga Abdullahi dan Umar, Allah yarda da shi da babansa gaba daya. Yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala, yace man jaa minkumul jumu'a, duk wanda yazo juma'a daga cikin ku, yake ga sahabbansa, falyaghtasil, to yayi wanka, ma'ana yayi wanka juma'a. Wannan hadisi na Abdullahi dan Umar hadisi ne wanda ya kusa ya kai matsayin mutawatiri, ma'ana hadisi ne mai karfi sosai, saboda an samu sahabbai 24 da aka yi riwayar hadisin daga gurinsu bayan shi Abdullahi dan Umar din, kamar yadda Ibnul Mulaqqin ya bayyana a cikin littafinsa Al-I'lam. To a wannan guri akwai abubuwa guda uku da ya kamata mu kula da su ƙarƙashin wannan umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa da yayi man jaa minkumul juma'ata, duk wanda yazo juma'a daga cikin ku, falyaghtasil, to yayi wanka. Wannan umurni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai abubuwa guda uku da ya kamata mu kula da su. Abu na farko, dube da cewa masallacin juma'a guri ne wanda yake da girman gaske a gurin Ubangiji, ba wai girma na fadin ƙasa ba ko girma na girman masallaci, a guri ne mai girma a gurin Ubangiji. Baya ga haka, guri ne da lokacin al'umma musulmi suke halatta. Yanzu masallatan da ake juma'a a garin nan musamman manya-manya daga cikinsu. Idan ka je sallar isha ko magariba, za ka tarar bai fi sahu ɗaya ko biyu ba. To amma ka je juma'a fa, yaya kake ganin masallatan? Ciki ya cika, farfajiya ya cika, waje ya cika, har kan hanya. To kaga dube da cewa masallatan juma'a suna da girma gun Ubangiji, sannan kuma dandazo na al'umma musulmi na halartan wannan guri. To bisa hikima ta addinin musulunci sai aka shar'anta wa bayi kar su je da kazanta, saboda kar ka shiga gurin da zaka cutar da dandazo masu yawa. Dan wani lokaci kafin ma ka kutsa ka je ka samu guri sai ka wuce mutum 10, 15, 20, ka wuce wannan ya ji iska mai wari, ka wuce wannan ya ji gumi na tashi, ai ka cutar da shi. Sai zama kafin ka shiga juma'a ka fita ka cutar da adadi mai yawa, sabanin kamsu salawat, watakil a ka cutar ka cutar da mutum biyu, wanda ya tsaya ta gefenka na dama da wanda ya tsaya gefenka na hagu. Amma juma'a za ka iya cutar da mutum 10, mutum 15, mutum 20. To tun da guri ne da dandazo mai yawa ke halatta, hikima ta shari'a sai ta shar'anta a yi wanka don karka je ka cutar da mutane. Na farko kenan. Na biyu, karka je ka cutar da mala'iku. Kamar yadda dandazo mai yawa na mutane ke halatta, haka dandazo mai yawa na mala'iku ke halartar sallar juma. To bisa hikima ta addinin musulunci, hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai aka shar'anta mutum ya gyara jikinsa, kuma ma ya duba sutura wacce take mafi kyau, kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba. Sannan ma in yana da turare ya saka, ta yanda idan duk inda ya shiga kowa zai ji iska mai daɗi na tasowa daga gangan jikinsa, bai shiga da dauɗa ba, bai shiga gumi yana tashi ba. Kaga wannan zai nuna maka kurakuran da wasu masu aikin ƙarfi suke yi a ranar juma'a. Suna ta aikin ƙarfinsu, sun yi gumi, kayan su na tashi, warin gumi na tashi. An kira juma'a sai alola ya tafi juma'a, ana samun masu haka. Amma masu dabara za ka ga in lokacin juma'a ya kusa, yana aikinsa sai ya tsaya, sai ya tafi gida ya je wanka, sai ya sa kayansa mai kyau, sai a taho juma'a in an yi an idar ya koma ya cire, sai ya sake fita ya tafi aikinsa. Wani kuma da kayan nasa yake zuwa gun aikin, in lokacin juma'a ya sai ya dan wanke jikinsa, sai ya sa kayan sai ya tafi juma'a, in ya dawo juma'a sai ya cire, sai ya sa kayan aiki, sai ya ci gaba da aikinsa. To wannan shi ne daidai, kuma shi yake tafiya da hikima ta addinin musulunci. Abu na biyu da za mu kula da shi karkashin wannan hadisi da muka karanta, wankan za a yi ne wa sallar juma'ar, ba wai wa wunin juma'a ba. Shi ya sa annabi ya ce, man ja'a minkumul juma'ata, duk wanda ya zo juma'a daga cikinku, ba ce wai man asbaha minkum yawmal juma'ati ba. Mun gane bambanci, wanda ya zo sallar juma'a ko wanda zai zo sallar juma'a daga cikinku ya yi wanka, ba ce wai wanda ya wayi gariran juma'a ya yi wanka ba. Kenan wankan ba wai ana yi don ranar juma'a ba ne, ana yi don zuwa sallar juma'a. Shi yasa annabi ya ce, man ja'a minkumul juma'ata falyaghtasil. To wannan yake nuna mana addinin musulunci addini ne na tsafta. Kenan addinin musulunci bai san kazanta ba. Idan ka ga mutum yana dangantuwa zuwa ga addini, yana ibada, kuma yana kazanta, to kazantar nan tasa daga gurinsa ne, ba daga addinin musulunci. Shi ya koya wa kansa. Saboda addinin musulunci addini ne mai tsafta, kuma yana son tsafta. Shi din addinin mai tsafta ne, sannan kuma yana son tsafta. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Annabi yana tsawatar da sahabbansa akan girman kai, sai wani sahabi ya ce, to ni kuwa ya Rasulullah mutum ne mai so in ci mai kyau, in sha mai kyau, in sa sutura mai kyau, shin wannan ma girman kai ne? Annabi ya ce, ba girman kai ba ne. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau, abun nan da kake yi din Allah yana son sa. Sosai annabi ya bayyana masa me ake nufi da girman kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, at-tuhuru shatrul iman. sarki wani yanki ne na imani kenan tsafta yanki ne na imani addinin musulunci yana son sa to shi yasa aka kwadaitar kan idan mutun ya zo sallah in zai je sallar juma'a to ibada ce wacce take da girma yayi wanka yanzu wankan nan da zaka yi alama ce ta takawa saboda duk abin da ka girmama wanda Allah ya girmama shi to alama ce da take nuna takawarka yanzu Allah ya girmama sallar juma'an nan to kai kuma dan girmama ta sai kai wanka ka sa kaya mafi kyau cikin kayayyakinka dan girmama sallar juma'a har da fesa turarenka to wannan alama ce da take nuna takawarka saboda me ka girmama abin da Allah ya girma zalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub alama ce da take nuna takawa ga zukatan bayi to abu na karshe da zamu kula da shi karkashin wannan hadisi annabi umurni da yace fal yaghtasil wanda zai zo juma'a a cikin ku to yayi wanka to wannan kenan yana nuna yin wankan juma'a ranan juma'a wajibi ne kenan ko tunda ana annabi umurni yayi yace man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil duk wanda zai zo juma'a daga cikin ku to yayi wanka wannan umurni ne al'amru yaqtadil wujuba umurni na hukunta wajibcin aikata shi kenan wannan yana nuna wajibi ne ai wankan juma'a in za a je juma'a menene ra'ayinku wannan umurni na manzon Allah yana nuna kenan yin wanka ranar juma'a wajibi ne to gashi annabi anan yayi umurni na karina na aga aga wannan aga to amma ba za a ce wannan aikin sahabi bane yayi karo da umurnin annabi in aikin sahabi yayi karo da umurnin annabi na wajibi ne saboda wannan umurnin ko akwai wani dalili daban yace duk wanda zai zo juma'a to yayi wanka kuma tunda yawa ana sallah so biyar a wuni da dare to amma bai yi umurni a yi sai na iya juma'a haka to akwai wani hadisi wanda yake ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan baligi to an samu daga cikin malamai da yawa daga cikin malamai da suka tafi kan cewar wajibi ne yin wankan juma'a a ranar juma'a daga ciki akwai ibn al-qayyim al-jawziyya cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad ya tafi akan wajibcin yin wankan juma'a a ranar juma'a daga ciki akwai ibn daqiq al-id yayi sharhin wannan littafi na ungatul ahkam yana da littafi ihkamul ahkam sharhu umdatil ahkam shi ma ya tafi akan wajibcin yin wankan juma'a ranar juma'a ko kuma an samu wasu daga cikin malamai bayan waɗannan malamai guda biyu da na ambata kaman ɗaya daga cikin malamai na wannan zamani Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma da ya tafi kan wajibcin yin wankan juma'a a ranar juma'a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar Saudiya shi ma ya tafi da wannan fahimtar wannan ra'ayi na farko kenan dangane da wanka ranar juma'a kan cewa wajibi ne amma ra'ayi na biyu a kansa mazahibul arba'a suka tafi Imamu Abu Hanifa Imamu na Malik Imamu Shafi'i Imamu Ahmad sun tafi kan cewa ba wajibi bane sunna ce mai karfi kamar yadda ranka ya bayyana sunna ce wacce take mai karfi. To amma da suka tafi kan cewa sunna ce mai karfi nan kuma gashi mun samu dalilai guda biyu. Hadisin da muka karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai zo Juma'a daga cikin ku to yayi wanka, umurni Annabi yayi. Da hadisin da yake kara mara masa ba da yace ghusl yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalim, wankan ranar Juma'a wajibi ne akan dukkan bani. To yayi suka yi da waɗannan hadisai kuma suna da dalili, sun yi tsokaci kan waɗannan hadisai guda biyu, sannan kuma suka biyo baya da ambaton dalilansu. Tsokacin da suka yi wannan umurni da Annabi ya yi, suka ce ba umurni bane na wajibi kamar yadda ka faɗi. Akwai ƙarina da ta kauda shi daga wajibci zuwa sunna. Dama umurni kashi biyu ne. Akwai umurni na wajibi, shine umurnin da ya zo ba a samu wani dalili da ya rage wa umurnin ƙarfi ba, to wannan umurnin wajibi ne. Akwai umurnin da shi kuma ba wajibi bane, sunna ne. Yaya ya zama umurni kuma ba wajibi ba? Alhali malamai suna cewa al'amru yaqtadi al-wujub, in an samu wani dalili a gefe da ya rage ma wannan umurnin ƙarfi, sai a ce wannan umurnin ba wajibi bane. Suka ce to shi wannan umurni da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, cewa man ja'a minkumul jumu'ata falyaghtasil, duk wanda zai zo Juma'a a cikin ku to yayi wanka, akwai wani dalili a gefe da ya rage ma wannan umurni ƙarfi, ya ɗauko shi daga wajibi ya bar shi akan sunna. Wani dalili ne? Sun kawo hadisai guda biyu. Hadisi na farko hadisin Abu Huraira, wanda aka samu daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi. Imamu Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa, hadisi ne wanda yake ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata aljum'ata, duk wanda yayi alwala ya kyautata alwalarsa sai yazo sallar Juma'a, fastama'a ya saurari kuduba, fastama'a ya saurari kuduba, wa ansata yayi shiru bai yi magana ba, gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadati wa ziyadatu thalathati ayyam, duk wanda ya alwala kyautata alwalarsa yazo sallar Juma'a yayin da liman yake khuduba ya saurari kudubar kuma bai yi magana ba. Waɗannan su ne sharuɗan. Sharadi na farko, yayi alwala kyautata alwalarsa. Sharadi na biyu, yazo ya zauna ya saurari kuduba. Wasu zaka ga ana kuduba hankalinsu yana wani guri, wasu kuma hirama suke. Sharadi na uku, bai yi magana ba. To idan mutum yayi haka, an gafarta masa zunubin da yayi tsakanin Juma'ar satin can da Juma'ar wannan sati, da ƙarin kwana uku, kenan kwanaki goma. An gafarta masa zunuban da ya aikata kwanaki goma, in ya cika sharuɗa guda uku, yayi alwala ya kyautata alwala, yazo ya zauna ya saurari kuduba, sannan sanda ake kuduba bai yi magana ba, an gafarta masa zunuban kwanaki goma. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace duk kuma wanda ya shafi ƙasa san da liman yake kuduba nan yayi lagu. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi nace Imam Muslim ne fidda shi. A nan gurin kenan ko bai yi wanka ba, in dai yayi alwala kyautata alwalarsa, yazo ya saurari kuduba bai yi magana ba, an gafarta masa. Annabi bai ambaci wanka ba. Da wajibi ne zai ambaci, da wanka wajiba ce da zai ambace ta. Kaga kenan wannan hadisi ya rage ma umurnin nan da manzon Allah ya yi a nan ƙarfi daga wajibci ya dawo da shi sunna. Sai aka fahimci kenan wankan nan fa ba wajibi ba ne. Yanzu da za ka tashi tun farar safiya ba ka yi wanka ba, lokacin Juma'a ya yi, ka yi alolarka, ka je ka yi sallarka, ba za a ce ka yi laifi ba. Me yasa? Saboda wannan hadisi. Mun gane dalilin malaman mazhabobin nan guda huɗu da yasa suka ce wannan umurni ba wajibi ba ne, sunna ne. Sai dalilinsu na biyu da yake ƙara nuna canan umurnin ba na wajibi ba ne, umurni ne na sunna. Hadisin da aka samo daga Ummuna Aisha, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu, tana ba da labari cewar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suna zuwa sallar Juma'a, wasu su fito daga gidajensu, tana da ɗan rata tsakaninta da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tace to suna tahowa Juma'a, daga wasu daga gidajensu wasu kuma daga unguwanninsu kamar awali idan sun zo sai su zo cikin kura su zo gumi yana tashi ka ba za ka ji gumi yana tashi daga gare shi ba warin gumi na tashi daga gare shi ba koda bai sa tirare ba sai dai in gudu yayi watakin nan aji warin gumi shi ma ba lallai ba matukar bai dade da yin wanka ba to suna zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama tare da su akwai kura akwai gumi in an yi sallar juma'a sai su zo suna gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace sai wani mutum ya zo gurin manzon Allah tace muna tare ne da manzon Allah kenan lokacin zai iya yuwa ba a shar'anta hijabi ba mun san hijabi an hana su shiga gurin matan annabi in annabi yana gun matan nasa na farko sai sun nemi izini na biyu kuma sai matan sun yi hijabi sayyidina Umar ne ya ankara kowa zai zo ya shiga in annabi yana gurin Aisha kowa zai iya shigowa kai tsaye yana gurin Hafsa kowa zai iya shiga sayyidina Umar ya ce ka amma haka bai ba sai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yadkhulu ala nisaikal barru wal fajir law amartahum yahtajib ya manzon Allah da na kirki da na kwarai kowa kai tsaye zai shigo gurin matanka in kana gun matanka da ka umurci matanka suna sa hijabi amma sa shamaki ba wanda zai shigo sai ya nemi izini to annabi bai daga kai sosai ba sai Allah ya saukar da ayatul qur'an ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna aka musu umurni suna sa hijabi to wani ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inji ummuna Aisha Allah ya dade ita tace daidai lokacin sai akin sabatta da dadi kuma an idar da juma'a lokacin sai annabi ya ce law annakum tattaharuna liyawmikum hadha ace ina ma da ace za ku na yin wanka saboda wannan wunin naku ma'ana wunin juma'a malamai suka ce da wajibi ne da umurni annabi zai musu kuma ya kana su cewar kar su ƙara zuwa juma'a da irin wannan yanayi amma annabi ya ce law ina ma da kaga fata ne annabi yake da hakan zai fi kyau ku a karan kanku kuma za ku jin daɗi yadda za ku ratsa cikin mutane ku kutsa cikin mutane da a ce za ku na wanka kuna zuwa ai da yafi kaga idan aka ce da yafi wannan yana nuna ba wajibi ba ne saboda da wajibi ne annabi ba zai ce da yafi ba to waɗannan dalilai malaman nan sai suka kafa hujja da su akan cewar wannan umurni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anan ba umurni bane na wajibi umurni ne na sunna saboda me an samu dalilai a gefe da suka rage ma wannan umurni karfi to yanzu saura hadisi da cewa da manzon Allah yayi ghusl yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan baligi to wannan kuma wani martani malamai suka mayar akai malaman nan guda hudu suka ce wajibun dinnan na nuna cewa sunna ce mai karfi ba wai wajibi akan a matsayinsa na wajibi ba a'a na nufin sunna ce wacce take mai karfi an kira shi da wajibi dan a nuna wa mutane muhimmancin wankan juma'a ranar juma'a shi yasa annabi ya kira shi da wajibi ba wai ya dan ya nuna cewa wajibi bane kuma haka sahabban annabi suka fahimta da sahabban annabi sun fahimta daga lafazin annabi cewar ghusl yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin da ɗaya daga cikin su ba zai je juma'a bai yi wanka ba hadisin da ka kawo mana sayyidina Umar zamanin khalifancinsa yana kan minbari yana khutuba sai ga sayyidina Usman ya shigo masallaci ya shigo masallaci sai ya zauna sayyidina Usman da ya shigo masallaci sai ya zauna sayyidina Umar yana cikin khutuba kawai sai ya yanke khutubarsa sai yake ce sayyidina Usman wane lokaci muke yanzu yana kudubarsa sai yanke kudubar sai ya tambayi sayyidina Uthman ya ce wane lokaci muke yanzu ya Uthman kamar tambaya ce amma tana kunshe da me musanta masa abin da ya yi sai yanzu zaka zo masallaci a matsayinka na Usman wanda mutane za su yi koyi da kai ba zaka zo da wuri ba sai bayan liman ya hau kan minbari ya fara kudu ba sannan zaka shigo masallaci sai sayyidina Uthman ya ce wallahi wani abu ne ya shagaltar da ni to kuma da na samu na cimma abun na koma gida alola kawai ne idan ma in samu in zo da wuri na taho masallaci sayyidina Umar ya ce bayan makara ga yin alola da rashin yin wanka alhali ka san yanda annabi yake umurtar mu da yin wanka sai ya ci gaba da kutubarsa malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa da wankan juma'an nan sahabban annabi sun fahimce ta a matsayin wajiba ce da sayyidina Umar zai ce koma kai wanka saboda wankan juma'a wajiba ce sannan da wajiba ce shi kansa sayyidina Uthman ba zai yi alola ya taho masallaci ba saboda su suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a gaban su manzon Allah ya ce ghusul yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin kenan abinda suka fahimta daga wannan lafazi na manzon Allah sunnatun muakkadatu sunna ce wacce take mai karfi shine ma'anan wajibin din ba wai wajibi na tilas na dole ba shi yasa sayyidina Umar bai umurce shi ya koma yi wanka ba shi ma shi yasa yayi alwalar ya taho masallaci ya zo yayi sallah to tunda sayyidina Uthman yayi sallah ba tare da yayi wanka ba kuma bai wannan hadisi bai buya wa sayyidina Uthman ba shi ma sayyidina Umar yayi shiru bai musanta masa ba me zai sa ya sallar juma'a ba tare da yayi wanka ba wannan yake nuna mana kenan wannan hadisi da annabi ya ce wajibin ba wai yana nufin wajibi na dole ba yana nufin sunna ce wacce take mai karfi da wankan juma'a wajiba ce da sallar nan da zai bata yi ba ina fata mun gane yanzu alwala kafin a yi sallah ai wajibi ne yanzu wanda ya zo ya yi sallah ba alwala sallarsa ba ta yi ba to amma wanda ya yi sallar juma'a bai yi wanka ba za a ce sallarsa ba ta yi ba da za a ce ba ta yi ba a ce sallar sayyidina Uthman ba ta yi ba alhali ga sahabban annabi cike da masallaci ba ɗaya daga cikinsu da ya ce Usman sallarka ba ta yi ba kowa ya yi shiru me yasa saboda fahimtar da suka yi daga dalilai da suka zo daga manzon Allah da yake nuna cewa wankan juma'a wajiba ce ba wai wajiba na dole ba a sunna mai karfi saboda abu in wajibi ne in an rasa shi za a iya samun tsaiko a wannan aiki to yanzu da wankan juma'a wajiba ce wanda ya je ya yi sallar juma'a ba tare da ya yi wankan juma'a ba za a ce sallarsa ba ta yi ba kamar yadda wanda ya je ya yi sallah ba tare da ya yi alwala ba za a ce sallarsa ba ta yi ba saboda me saboda alwala wajiba ce gabanin a yi sallah to haka zalika in aka ce wankan juma'a wajiba ce wanda ya je juma'a ba tare da ya yi wanka ba shi ma sallarsa ba ta yi ba ga kuma sayyidina Uthman ya yi sallar juma'a ba tare da ya yi wanka ba shi a karan kansa da ya san sallarsa ba ta yi ba ba zai yi juma'a ba bai yi wanka ba sannan sayyidina Umar da ya san cewa sayyidina Uthman in yayi sallar juma'an nan kuma bai yi wanka ba sallarsa ba ta yi ba da zai mai da shi gida ce je ka kai wanka baya ga haka ga sahabbai suna cike da masallaci da sun fahimta daga manzon Allah cewa wanda yayi juma'a bai yi wanka ba ya bar wajibi da za su ce sayyidina Uthman koma kai wanka saboda me saboda wajibi ne yin wankan juma'a za ka iya rasa juma'a in baka yi wankan juma'a ba amma ba mutum ɗaya da ya yi wannan martani wannan yake nuna mana wankan juma'a ba wajiba ba ce amma sunna ce mai karfi wanda ya barta ya bar alkhairai mai yawa ya bar lada mai tarin yawa amma za a ce sallarsa ta juma'a ba ta yi ba za a faɗi ba saboda waɗannan dalilai da muka duba muka karanta daga malamai Allah musu rahama hadisi na gaba
an Abdullah ibn Umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhdubu khudbatayn wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bi julusin يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس
هو انا قائم ni kuma ta arzul annabi ya khutub an-nas yawmal jum'ah
an najabin shi
na'am
najabin
shi hadisin da shine na uku
eh na uku ne
na'am
kuna mu
shine na
daga wannan sai shi
daga wannan sai shi
eh
to ana ta samu bambance bambance wannan hadisi na Abdullahi dan Umar yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bi julusin. To nan dan uwa an dan samu akasi, wani irin akasi aka samu? Wannan hadisin baya cikin Bukhari ba cikin Muslim, kuma mun san sharadin mawallafin littafin ba zai kawo ba sai hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi. To shine akasin da aka samu. Wannan shi yake nuna dan adam tare yake bai cika goma ba, annabi shine kammalalle. Shi yasa duk yanda mutum ya kai ya kawo ba zai kubuta daga tasgaro ko na kasu ba. Wannan yake nuna mana kamala ta Ubangiji. Sai kuma annabi da ya bashi kwaba ya bashi kariya a matsayinsa na ɗan aikensa. To in ka ɗauke wannan, kowa za a iya samun naƙasu daga gare shi. Wannan hadisi, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutubatayn, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin khutuba guda biyu. Wa huwa qa'imun alhali, shi yana tsaye. Yafsilu bainahuma bi julusin, yana raba tsakanin khutubobin guda biyu da zama. Kenan yayi khutuba ta farko sai ya zauna, sai tashi ya kuduba ta. Wannan hadisi yana cikin Sunan Abi Dawud. To shi yasa Ibn Hajar, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, da yazo sai ce an samu rabkanuwa daga mai littafin Umdatul Ahkam, da ya jingina wannan hadisin zuwa ga Bukhari da Muslim, amma baya cikin Bukhari da Muslim, yana cikin Sunan Abi Dawud ne, inji Ibn Hajar a littafin sa Fathul Bari. To Imam Zarkashi a cikin littafinsa An-Nukat Alal Umda, da yazo sai ce wannan hadisi da mawallafin littafin Umdatul Ahkam ya kawo ba shine hadisin da yake cikin Bukhari da Muslim ba. Yace hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yawmal jumu'ah, ai mun ji ya bambanta da wannan. Nan cewa aka yi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutubatayn, yana khutuba guda biyu. Amma yanda yake cikin Bukhari da Muslim, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yawmal jumu'ati qa'iman, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana khutuba ranar Juma'a a tsaye. Fajalasa, sai ya zauna. Thumma yaqumu, sannan kuma ya tashi bayan ya zauna. Kama taf'aluna al'ana, kamar yadda kuke a yau. Hadisin Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar ne yake bada labari. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ranar Juma'a yana kuduba a tsaye, sai ya zauna, sai ya sake tashi, kamar yadda kuke a wannan zamani. Wannan shine lafazin da yazo cikin Bukhari da Muslim. Amma wannan lafazi, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutubatayn wa huwa qa'imun, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kuduba guda biyu alhali shi yana tsaye. Yafsilu bainahuma bi julusin, yana raba tsakanin kuduba guda biyun da zama. Wannan yana cikin Sunan Abi Dawud ne, baya cikin Bukhari, baya cikin Muslim. To wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana huduba guda biyu a tsaye. Mecece hikima da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi huduba yake yin ta a tsaye? Malamai sun yi kokarin zakulo mana hikimar, dan duk abin da aka yi a shari'a zaka tara akwai hikima. Allah baya abu ba hikima. Haka manzon Allah, duk abin da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akwai hikima. Baya abu ba hikima. Kenan baya abu haka kawai, ba wani ma'ana. Duk abin da kaga annabi yayi akwai ma'ana. Akwai hikima, akwai sababi, akwai dalili. Zai iya yiwa a gano dalilin ko hikimar kuma zai iya yiwa ba a gano ba, amma dai ko ba a gano ba dai akwai. To wace hikima ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kudubarsa a tsaye? Malamai sun fito mana da hikimomi. Suka ce yanzu idan mai karantarwa ya tsaya gaban ɗalibai, karantarwar za ta fi isa sama da ya zauna. To shi yasa annabin zai kuduba sai ya tsaya. Yasa za ka ga manyan makarantunmu, idan lecturer ya zo zai lecture, a tsaye yake yi. Ya fi akan a ce a zaune, akan a ce yana zaune. Saboda me? Abin zai fi ratsawa, zai fi shiga, kowa yana hango shi. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo zai yi huduba sai ya yi ta a tsaye, saboda zai fi kaiwa makwara wajen karantar da su. Wannan hikima ta farko kenan. Hikima ta biyu, suka ce saboda wannan wa'azin da manzon Allah zai yi, galibi kudubobin manzon Allah wa'azi ne, ya musu umurni su yi kaza ko ya musu hani kar su aikata kaza. To abin zai fi ratsa zukatunsu idan yana tsaye sama da idan yana zaune. Suka ce wannan hikima ta biyu kenan da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a tsaye. Hikima ta uku, a lokacin da yake tsaye sautin zai game masallaci sabanin in a zaune yake. To wannan na daga cikin hikimomin da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo hudubarsa yake yin ta a tsaye, baya yin ta a zaune. Sannan suka ce hikima ta ƙarshe, hakan yana nuna izzar musulunci, a ga liman yana tsaye yana zubo bayanai na jan hankali, na tsawatarwa, na faɗakarwa, na tambihi, kuma yana tsaye. To wannan zai fi nuna ɗaukaka da izza na musulunci, zai fi fitowa sama da a ce yana zaune. Waɗannan kaɗan daga cikin hikimomi da malamai suka ambata da suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kudubarsa a tsaye, da ta farko da ta biyu. To sai tambaya ta ƙarshe, mecece hikima da take sa manzon Allah yake zama tsakanin kuduba biyu? Aida zai iya tsayuwa tun farkon fara kudubarsa har ƙarshenta kawai in ya sauko sallah za a yi. To wace hikima ta sa manzon Allah in ya ɗan yi kuduba kaɗan sai ya zauna, sai ya tashi ya ƙarashe sannan ya sauka a yi sallah? Suka ce hikimomin guda biyu ne. Yanzu a lokacin da mutum yake tsaye dole zai iya gajiya. To bisa hikima ta manzon Allah sai ya shar'anta wa mai kuduba ya ɗan zauna ya huta. Saboda wani lokaci in ka gaji sai ka ji bayanan ma suna tafiya, abubuwan na ɗan caccarke maka in ka gaji. To amma in ka ɗan huta ka tashi sai ka ɗora daga inda ka tsaya. To wannan hikima ta farko kenan da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana kuduba ya ɗan kai wani gaci sai ya zauna don ya ɗan huta kaɗan. Kuma su ma limamai masu kuduba an ba su dama su ɗan huta sai su ɗora. Wannan hikima ta farko kenan. Hikima ta biyu, wanda kake yi masa wa'azi ko kake masa faɗakarwa ko kake jan hankalinsa, idan ya zama zurr magana kake ba kaɗan ba da gab ba, sai wani ya ƙosa, wani sai abun ya fita a kansa. To hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka ɗan yi sai a ɗan ba da gab, ta yanda in an zo an ɗora mutane za a tafi tare da su, ba a samu ƙosawa daga gare su. Don wani in magana ta yawa ga har gyangyaɗi yake, in magana ba a samu ɗan waƙafi an ɗan tsaya ba a ce bari a ɗan sha ruwa sai ga ana gyangyaɗi, amma an ɗan samu waƙafi aka ɗora shi kenan sai kaga an tafi tare da shi. To kaga wannan zai nuna mana basira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci abubuwan da zamu dauka daga hadisin abu na farko zamu fahimci cewa annabi ya dimanci yin kuduba ranar juma'a kenan ba a taba samun rana daya da aka yi juma'a annabi bai yi kuduba ba annabi bai taba yanke kuduba tunda aka fara sallar juma'a to wannan yake nuna mana karantarwar addinin musulunci a ranar juma'a gabanin ai sallar juma'a sai an yi kuduba wajibi ne yin kuduba kenan yanzu waɗanda suka yi sallar juma'a ba tare da sun yi kuduba ba sun tafka babban laifi saboda sun bar wajibi cikin wajibai na juma'a dan abinda annabi ya dimanci bai yanke ba dalili ne dake nuna wajibcin wannan abu abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raba tsakanin kuduba guda biyu da zama kenan ba a so mai kuduba ya fara tun daga farawa har sai ya je gaci ya sauka kawai a sallah ana so a dan samu gap in ya dan je wani gaci sai ya zauna sai a tashi a dora sannan a sauka a sallah amma yanzu da mai kuduba zai zo tun daga farawarsa bai zauna ba har ya kare yayi laifi bai yi laifi ba sai dai ya bar sunna shine zaman da ake tsakanin kuduba ta farko da kuma kuduba ta biyu sai abu na karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar a lokacin da liman ranar juma'a yake kudubar juma'a tsayuwa gaban mamu sharadi ne daga cikin sharuddan wannan kuduba din sharadi ne daga cikin sharuddan wannan kuduba da cikin sharuddan kuduba liman ya tsaya gaban mamu kenan ba a so liman yayi kuduba a zaune sharadi ne na kuduba a yi ta a tsaye shi yasa a nan gurin wannan hadisi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu khutubataini wa huwa qa'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar juma'a yana kuduba guda biyu alhali shi yana tsaye da kudubar farko da ta biyu to kaga wannan yake nuna mana sharadi ne daga cikin sharuddar kuduba liman yayi wannan kudubar yana tsaye ina ga saboda kurewar lokaci sai mu tsaya a wannan gabar abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai tambaya guda da za mu amsa ta wanda aka yi yanzu yace a akwai limamin da ya ga saboda tsufa in yayi kuduba sai sai ya karasa a zauri alhali kuma a karatu mun yi bayani cewar sharadi ne daga cikin sharuɗa na kuduba a yi ta a tsaye to irin wannan yaya kudubarsa to wannan al'amari kamar yadda malamai suka yi bayani misali Imam Nawawi ya ce abin da yake sananne a gurinmu shine sharadi ne liman in ya zo kuduba ya yi ta a tsaye idan yana da ikon tsayuwar idan kuma ba shi da iko to yin ta a tsaye ya fada a kansa saboda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku to shi iya ikonsa kenan ikonsa ba zai iya yi a tsaye ba ko kuma zai iya yin rabi a tsaye rabi ba zai iya a tsaye ba to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora wurin sai abin da yake karkashin ikonta iyawarta to shi iya wasa kenan saboda haka Allah ba zai kama shi da laifi aka haka ba kamar sallah ce sharadi ne a yi ta a tsaye amma wanda ba zai iya ba sai a zaune wanda ba zai iya a zaune ba sai a kwance to haka ita ma kuduba sharadi ne a yi ta a tsaye
wanda ba zai iya ba sai ya yi ta azumi la yukallifu Allahu nafsan illa wusa saboda haka yanzu tsufa ta sa zai iya yin rabin kuduban a tsaye rabi kuma ba zai iya ba sai azumi babu laifi a kansa yayi abin da zai iya Allah kuma ba ya dora warai sai abin da za ta iya wannan yana nuna rahmatar ubangiji subhanahu wataala abu na biyu yanzu nan muke samun labarin rasuwan babban limamin izala na masallacin gwallaga malam ibrahim idris ya rasu a egypt a yau din nan kuma za a masa salatul gaib gobe bayan sallar azhar a masallacin gwallaga ta kenan za su yi jana'izarsa a can ke Allah gafarta masa Allah ya rahamshe shi nagarta da yayi wa sunna Allah ya nauya masa mizaninsa da ita Allah ya albarkaci abin da ya bari sannan akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa Adamu kenan wanda da yawa daga cikinmu mun san shi yana cikin masu hidima wa majalisunmu na nan da na cikin asibiti yanzu haka yana aiki a Bauchi to yau ya haɗu da wata babbar jarrabawa da yake so ƴan uwa su sanya shi cikin addu'a ya yarda appointment ɗinsa da kuma credentials ɗinsa tsakanin wunti da masaukinsa da office bai san dai ina yadda su ba to amma dai ya ba da sanarwa gidan radio kuma ya yi reporting gurin ƴan sanda yana nan dai yana sauraro saboda haka sai a sanya shi cikin addu'a Allah ya sa ya ga waɗannan takaddunansa Allah ya bayyana masa su muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa na'am akan yi ta na amma sa haka sallah ay salatul gaib haka haka eh haka babu kata haka bayanin da yake shine yanzu limamin gwallaga da ya rasu a Egypt gari ne na musulmai kuma za su masa sallah a masa jana'iza yadda musulunci ya tanadar to me ma'anar kuma sai an yi salatul gaib a gwallaga to ita wannan salatul gaib ko da an yi wa mutum sallah karantarwa addinin musulunci ya ba da dama za a iya sake masa musamman maɗaukaki cikin al'umma to kaga shi wannan maɗaukaki ne cikin al'umma yanzu annabi ya yi salatul gaib wa najashi Najashi can Habasha kuma yana musulmai ne karkashinsa sun musulunta sun yi masa sallah sun ka masa jana'iza annabi yana madina sai masa salatul gaib saboda shugaba ne to sai wannan karantarwa na musulunci sai yake nuna shugaba da jagora na al'umma idan ya rasu babu laifi a masa salatul gaib sunna ce ta manzo Allah kamar yadda manzo Allah ya yi wa sarkin Habasha Najashi kaga shi ma wannan jagora ne na al'umma bangaren addini to yanzu ko da an masa idit babu laifi in an yi masa anan nan gwallaga salatul gaib wannan babu laifi na'am ba ki an yi wa Sheikh Jafar to ni ma na halarci salatul gaib da a Makka da aka yi wa Jabir mun san Jabir wannan makarancin Qur'ani yana cikin malaman masu jan sallah masallacin annabi afwan masallacin Makka kusan zaka ya ci shekaru 50 baya kafin su sudais to kuma da ya rasu ina Makka lokacin aka masa salatul gaib tare da ni aka masa salatul gaib to saboda haka irin wannan babu laifi na'am aminuddin ya masa salatul gaib yawa to wannan sunna ce jagorori cikin al'umma in sun rasu ana musu salatul ghaib, jagorori ko na addini ko kuma na duniya. Wannan tunatarwar da yake magana akan batun zakkar abinci. Okay, wancan sati fata wanda muka yi na zakkan abinci bayan an idar da sallah, na sake bayani kan bayanin da nayi bayan mun kammala karatu. To shine ake tunatar da ni yanzu ma zakkan abin da aka noma na damana, mun bayyana cewar 1/10 ake fitarwa. To da muka zo na rani nan ne sai aka samu tuntuban harshe, na ce 1/4 na 1/10. To da na shiga sallah sai abun yana dawo mu bayanin nan da nayi fa akwai ta cewa ciki. To kuma da na idar sai na nitsu cewar akwai ta cewa din 1/10, wannan kuma 1/20 kenan, rabin 1/10 zakkan rani zai zama 1/20, zakkan damana 1/10, in an raba gida 10 sai a fidda 1/10, wannan zakkan damana ke. Zakkan rani kuma in an raba gida 20 sai a fidda 1/20. To shine bayanin da muka yi wancan makon bayan mun idar da sallah, kuma ta yiwu a lokacin akwai wanda suka watse ba su saurara ba, kuma ina jin Salim ya dauka a social media. Ba dauka ba ko? To masha Allah. Na'am, abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wannan limamin gwallaga da ya rasu, ya Allah ka gafarta masa. Allah ka rahamshe shi. Allah ka yalwata kabarinsa. Allah ka sa can yafi nan. Allah ka tseratar da shi daga fitinar kabari. Allah ka tseratar da shi daga azabar wutar jahannama. Ayyuka da yayi na hidimta wa musulunci, Allah ka karba daga gare shi. Allah ka zama wakilinsa cikin iyalansa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.